نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكوانا موتا ليا غواتن ذو الحجة شكرة دبو إيدة هجرة من زنسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shine kuma ya dace da 19 ga watan 6 shekara ta 2023 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-kaba'ir wallafar babban malami Shamsuddin Az-Zahabi alayhi rahmatullah idan ba manta ba wancan sati da ya gabata mun yi karatu ne a cikin al-kabira As-sabi'a babban laifi na bakwai wanda shine malam yayi mana bayani game da uqubar da ke cikin barin haji tare da samun iko yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi farkon al-kabiratu thamina kabira ta takwas ita ce uququl walidaini saba wa iyaye kabira ta takwas malam zai yi bayani game da khatarin da ke cikin saba wa iyaye kalmar kinta ne an tsago ta ne daga al-aqu in aka ce al-aqu abinda ake nufi da shi wal qata'u shine yanke abu ko tsaga abu daga nan ne ma ake cewa abinda ake yankawa idan an haifi yaro ya kwana bakwai al-aqiqatu al-aqiqa shine abinda ake yankawa idan an haifi jariri ya kwana bakwai me yasa ake kiransa da wannan suna suka ce tuqta'u raqabatuha inda dhabhi saboda ana yanka wuyansa shi ragon kenan ba jaririn ba shi ragon ana yanke wuyansa lokacin da aka kwantar da shi aka bismillah sai a yanka shi shi yasa ake kiransa da al-aqiqatu to al-aqu abinda yake dafi shine tsaga abu to idan aka samu al-uquq ma'ana saba wa iyaye kamar wanda yake saba wa iyaye yana yanke alakar da Allah madaukakin sarki ya kulla ya hada ta ya manne ta a waje guda tsakaninsa da iyayensa ta biyayya da jin kansu da taimakon su da duk abin da ya kamata a yi musu shi kuma sai ya zo sai ya raba sai ya tsaga sai ya yanke shi sai aka kira abin da al-uquq dan uwa ɗaya ne daga cikin mafi girman laifi mafi shaharar laifi da Allah madaukakin sarki yayi ta bayanin sa yayi ta maganganun sa a cikin littafin sa laifi ne mai hadari a kwarai da gaske a rayuwar dan adam tun daga duniya har zuwa lahira laifi ne da Allah madaukakin sarki yake gaggauta azaba a kansa tun a duniya ba sai mutum ya je lahira ba insha Allah ta'ala bayanai za su zo a cikin karatun مالتي قال الله تعالى ألا مدوكين سركيتي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سورة الإسراء يتي وقضى ربك وبنجزنك يا هكنت يا زرتر يا أمرني كما يدى ببن صحابي عبد الله بن عباس ألا كارم سر ألا كارم سر داي فسر يتي أبنك نفيد القضاء وأنا وزن بمعنى الأمر Allah madaukakin sarki ai amara yayi umarni umarnin da yake na tilas na wajibi ya lazumta wa dan adam Allah ta'budu cewa kada ku bautata wa kowa illa iyahu sai shi Allah madaukakin sarki akwai qira'a daga cikin qira'o'i da muke da su ta Ubay dan Ka'ab da Abdullah dan Mas'ud duk sun karanta su kuma da وَوَصَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ مِمَكَن قَضَا سِكَرَنْتَا دَا ausa ko wassa, ma'ana ubangijinka yayi wasiti da kada abotatawa kowa sai shi, da alwasiyatu da kuma al'amru duk kusan ma'anarsu ɗaya ne, sai dai ita wasiya umarni ne da take tare da ƙarfafawa, an yi umarni amma kuma an ƙarfafa a cikin umarnin. Allah maɗaukakin sarki yayi umarni wa ɗan adam, ya hukunta wa ɗan adam, ya umarci ɗan adam da kada ya bautata wa komai sai Allah maɗaukakin sarki. Wabil walidaini ihsanan, umarni na biyu shine kuma iyaye a kyautata musu, Allah maɗaukakin sarki a bautata masa, iyaye kuma a kyautata musu. Wannan gaba ta ayar iya inda malam ya kawo nan, malamai suka ce ya isa nuna maka girman bin iyaye a cikin shari'ar musulunci da kuma hatsarin saba musu a cikin wannan shari'a ta mai albarka ta musulunci. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa bin iyaye da abin da yafi komai kadaita Allah maɗaukakin sarki, to sai Allah ya haɗa shi da me, da bin iyaye. Kusan kuma haka zaka ga Allah maɗaukakin sarki yana kawowa a gurare da dama a cikin littafin sa mai tsarki, kamar yadda ya faɗa a nan, yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, gaba sai yace me, wa bil walidayni ihsana. Haka anka kuma cikin suratul nisa, Allah maɗaukakin sarki yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an, sai yace me, wa bil walidayni ihsana. Kaga wa abudullaha, ka bautata wa Allah maɗaukakin sarki, wa la tushriku bihi shay'an, kada ka hada shi da komai a cikin bautarta sa. Sai Allah ya biyo bayan umarni da bautata masa da kore shirka da me, sai ya ce wa bil walidaini ihsana, iyaye kuma ka kyautata musu. Hakanan Allah maɗaukakin sarki ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, sai ya ce me, alla tushriku bihi shay'an, sai ya ce wa bil walidaini ihsana. In kuwa ku kalla, qul ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alu ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum, ne muku tilawa na karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku. Menene? Alla tushriku bihi shay'an, kada ku saki a hirdinku ku hada Allah maɗaukakin sarki da wani ba a cikin bauta. Sai Allah maɗaukakin sarki ce abu na biyu kuma da za a karanta muku da ake kiran ku tawo akan sa shine wa bil walidaini ihsana, ku kyautata wa iyaye. Yan uwa ku duba yadda Allah maɗaukakin sarki yake hada bautar sa da kore masa shirka da me, da bautata wa iyaye. Wannan kadai ya isa ka gane girman biyayya ga iyaye, wajibi ne dole. Yadda ka san wajibi ne kai sallah, wajibi ne kai azumi, wajibi ne kai tauhidi, ka kore wa Allah maɗaukakin sarki ababen tarayya, to haka yake tilas ne mutum ya bi iyayensa, ba zaɓi, ba ganin dama bane, duk yadda iyayen mutum suke ko sai ya bi. Sai malai ya ce ai birran bihima wa shafaqatan wa atafan alaihima, abinda yake nufi da wannan shine ai kai musu biyayya da jin kansu da tausaya musu da kuma tausasa musu. Sai ce imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanahuma. Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa imma yablughanna indaka alkibara, idan suka kai shekaru na girma, indaka a tattare da kai kana tare da su a wajenka, ahaduhuma ɗaya daga cikinsu, aw kilahuma ko su biyun gaba ɗaya, idan suka kai shekarun girma, mahaifiyarka ta kai shekarun girma tana tare da kai, mahaifinka ya kai shekaru na girma a tattare da kai, irin shekarun da suke buƙatarka, irin buƙatar da ƙaramin yaro yake wa iyayensa. Don kun san 'yan uwa ƙa'ida ce duk lokacin da mutum ya girma shekaru suka ja, to yanayinsa yakan dawo wani lokaci kamar ƙaramin yaro, kuma irin taimako da agaji da ƙaramin yaro yake buƙata, to za ka ga tsoho wani lokaci yana buƙatar abin da ya fi wannan ma. Shi sai Allah maɗaukakin sarki cewa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, ƙa'ida ce ta Allah maɗaukakin sarki, duk wanda muka raya shi, in dai an raya ka, Allah ya ce to haka za mu rinƙa tauye ka, muna rage maka halittarka. Me ake nufi da rage halitta? Ba a cire maka hannu, a cire maka, a'a, komai naka zai rinƙa ja baya, komai naka, kallonka, ganinka za ka gana raguwa a hankali a hankali, jinka zai ragu, kai hatta ƙwaƙwalwarka yanayin tunaninka sai ya rinƙa raguwa, komai naka sai ya ragu. haka Allah madaukakin sarki ce Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Asalin dan Adam yazo yana dan jariri wahanan ala wahani a cikin rauni, haka Allah madaukakin sarki ya halicci dan Adam. Daga nan kuma sai ya girma, sai Allah ya sa masa ƙarfi, ya zama matashi, ya zama saurayi, ya zama magidanci, zai iya kansa komai har ma ya dauki nauyin wasu. Sai Allah madaukakin sarki ce thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba, bayan wancan ƙarfin kuma sai Allah ya ƙara dawo maka da me da raunin nan tare kuma da farfara, kaga tsufa kenan. To duk lokacin da mahaifi ɗaya daga cikin mahaifa guda biyu, namiji ko mace, ya kai irin waɗannan shekarun, to sai Allah madaukakin sarki ce fala taqul lahumā uffin, Allah ya gargadi da jan kunne ya ce kada ka sake a matsayinka na ɗa ka ce musu uffin. Uffin kalma ce ta Larabci, abin da take nufi shine kada ka sake ka ce musu kash. Kash shine abin da malamai suke fassara ta, suka ce ita ce adna maratibul isa'a, adna marat karshe, karshe na martaba na munanawa da zaka faɗa iyayenka shine kash. Allah madaukakin sarki ya ja kunnen mai yace kada mu faɗa haka, yace wala tanharhuma, kada ka sake kai abin da zai nuna kyara su ko nuna baka ji daɗi ba idan suka yi maka wani abu, kai mutum ya kyari iyayensa, faɗa musu magana. Allah madaukakin sarki ya hana mu wannan, sai malai yace ai la taqul lahumā bitabarrumin idza kabura wa asanna, kada ka sake kai musu magana, magana da kosawa shine bitabarrumin, da kosawa da gajiyawa, dan ka san akwai magana da kana gaya wa mutum yadda yake baka amsa ka san baya san magana da kake gaya masa, haka ne? To ba a yi iyaye irin wannan magana, duk yadda baka san abu, duk yadda abu yayi maka zafi idan kana magana da iyayenka, dole ne ka yi tazahuri, ka nuna a fuskarka lalle abin da kake gaya maka kana jin dadin sa. Wallahi bata wa iyaye fuska, lalata rayuwar mutum kuma bai sani ba, rayuwar mutum za ta iya lalacewa ya shiga halin da ba shi kenan ba, ya rasa menene kan abin. Maybe irin wancan abin da yawa iyayensa ne zuciyarsa ta sosu, shi bai sani bai ke binsa, saboda Allah madaukakin sarki ya hana. Malai ta idza kabura, duk lokacin da suka girma, wa asanna shekaru suka ja, wa yanbaghi, abin da ya dace an ta tawalla khidmatahuma, kai a matsayinka na ɗa ka jibinci musu hidima, ma tawalla ya min khidmatika, kamar yadda su ma suka ɗauki na wani yi maka hidima, da hidimarka da taso ce ce tafi, ai babu haɗi ko? Ku shi ne su malai ce ala annal fadla lil mutaqaddimi, saboda ita falala tana kuma ga wanda yake magabaci. Me yake nufi da magabaci? Wanda ya fara da kai da mahaifanka, wani ne ya fara wani hidima, su suka fara baka hidima, to falala tana komawa ga magabaci, wanda ya gabata, wanda ya riga yi, wanda ya riga yi. Shi sa ai wai Bahaushe ce duk wanda ya riga ka kwanciya sai ya riga ka tashi, yawa, wanda ya riga ka zuwa duniya sai ka saba yana da falala da yawa akan ka wacce baka da ita, ko da aiki ne na gwamnati, wanda ya riga ka shiga ciki sai ka samu ya fi ka experience a cikinsa, haka al'amari ke, falala tana ga wanda ya gabata. To ballantana kuma iyaye, idan kai musu hidima kana tsammani yanzu kana musu hidima, ka kai iyayenka Saudiya, ka sai musu gida, ka ba su mota ta hawa, ka yi kaza, duk waɗannan abubuwan da kake gani kai musu kafin kai musu, su me suka yi maka? Ka kaddara talakawa ne ba za su iya sai maka mota, sai maka kaza ba, hidimar da suka yi maka wallahi yafi wannan motar da ka siya musu, da gidan da ka siya musu, da Saudiya da kake su, wallahi yafi ta, ba haka bane? Ko haɗi babu? Ai ka tsaya kan haɗa ma ɗan uwa ɓata baki ne, babu haɗi kwata-kwata, kwata-kwata babu haɗi. Shi ne sai malai ce iyaye, ai daidaita ma wannan ɓata baki ne, ya ce wa qad kana yahmilani adaka rajina hayataka, sun kasance suna ɗauke duk wata ƙazanta taka a lokacin suna fata, suna kwaɗayi, suna roƙon Allah, Allah ya saka rayu, ba haka ba ne? Wa anta in hamalta azahuma rajauta mautahuma, kai kuma lokacin da kake ɗauke tasu ƙazantar, lokacin da kake ɗauke tasu abinda kake gani a matsayin ka jure, ka yi haƙuri, ka yi kaza, ka yi fata kuke Allah raba mu lafiya, su mutu ku huta. Wannan shi ne abinda yake faruwa 'yan uwa, ka kalla lokacin da duk muke jarirai, lokacin da yaro yake jariri, mahaifinsa da mahaifiyarsa za su ci kashinsa da fitsarinsa. Yanzu ka kalla kai, yanzu idan kai kwalliya ka sa kayanka mai kyau, ka dau dan jariri ya baka fitsari sai ka kana bata ne, kana tsaki, Allah zo ki dauke danki, zo ki kaza da. Amma wallahi ita danta yana kan cinye ta ne mata kashi, tana murna, tana dariya, babu ruwanta, babu ruwanta. Ya mata tumbadi, ya bata mata jiki, duk abin da zai mata, ita abin da take buri Allah ya raya shi, Allah ya raya shi ya kai munzalin girma, shi ma duniya ta more shi, kullun burin ta kenan. Amma mu yanzu idan iyayenmu suka girma a hannunmu, wanda fa aka samu suke yi kenan, wanda aka samu suke yi kenan, zaka ga kullun abin da suke buri, to Allah ya raba mu lafiya. Ka san ai idan girman nan yazo sai a hankali, idan girman nan yazo sai a hankali, idan mahaifin mutum ya gaya masa magana sai to idan girma yazo sai a hankali. Allah ya raba mu lafiya, dai Allah ya raba ku lafiya. Baba shi yake so ya tafi, baban yake so tafi, kun bai mutum magana ta kuwa? Idan kaji daya ce Allah ya raba mu lafiya, da Allah yake so ya tafi a cikin shi da baban. Idan gaskiya ne ka sai ka tafi ka bashi mana, eh kurabar lafiya. Amma shi abin da yake nufi baban ya tafi, wallahi mahaifiya da mahaifi za su iya sarayar da rayuwarsu don yaron su ya rayu. Nawa aka yi? Yanzu lokacin da aka yi wannan girgizar ƙasan ta kwanan nan da aka yi ta a Syria ne ko? A Turkey, ware da gaske a Turkiya. Wata mata da aka tsoro ta a cikin ɓaragozan gini, ta danne ɗanta haka ta kare shi. Wallahi aka tsoro ta 'yan uwa. Abin mamaki ita ginin ya zo ya danne ta, ta mutu amma ta kare ɗanta. Haka aka tsoro ta uwa kenan. Uwa kenan, kullum su burin su kai ka rayu, ka zama wani, ka zama mutum. Shi sa wallahi duk mutumin da ya taso ya wulakanta iyayensa, Allah ba zai yafe masa ba. Allah 'yan uwa, duk mutumin da ya taso iyayensa ba sa jin daɗinsa, wato ba sai mahaifi ya fito ya ce maka Allah ya isa ba, ba sai mahaifi ya fito ya zage ka ba, ba sai mahaifi ya fito ya maka baki ba, a'a, ya kasance kawai idan ya tuno ka ransa zai ɓaci, wallahi ka shiga uku ka lalace. Duk lokacin da ya tuno ka zai ji ransa ya ɓaci, saboda abin da kake baya jin daɗi, wallahi mutum ya shiga uku a rayuwarsa. Babu wani wanda ya cancanta a duniya kai wa biyayya, haƙiƙanin biyayya, in ka ɗauki Allah da manzansa, wallahi dai ka iyayensa, kowane ne, babu shi. Allah da manzansa su suka fi cancanta a yi musu biyayya sama da kowa. In ka ɗauki Allah da manzansa, to iyaye ne kan gaba Allah, kowa ya sadi ya biyu bayansu. Idan umarninsu ya ci karo da umarnin iyaye, kowane ne to rabu da umarninsa ka je kai umarnin iyaye. Shi ne bin Allah, shi ne bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mala yace summa qala Allah ta'ala, sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa qul lahumā qawlan kariman. Idan ka tashi zaka yi musu magana, kai musu magana ta girmamawa, ta mutuntawa. Duk lokacin da zaka yi iyayenka magana, ya kasance kasa da kai cikin girmamawa, kada iyayenka suna faɗa kana faɗa. Idan magana kuke da mahaifinka, ka bari ya gama magana kaf, sannan sai kai magana. Kada yana yi kana katse shi, ballantana kuna sa insa da shi. Abin da kace sai kaji an ce wai ɗa suna musayan ya wushi da mahaifinsa, mahaifinsa da ya haife shi ko mahaifiyarsa, mahaifi ya faɗa shi ma ya mayar masa, ya faɗa ya mayar masa, ba fa mai daɗi ba. Wallahi mutanen yanzu sun kai wannan haddin da iyayensu suna faɗa suna mayar musu. Kaka ce kuma ƴan ruƙo ne, a'a, iyayensu da suka haife su, yana faɗa shi ma yana faɗa, yana faɗa tana faɗa haka. Na'am, ƙwarai. To ga wani shi gaba ɗaya baba ya yanka duka. To kaga irin wannan zamani sai dai ka ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zamanin da za a ce da wai ɗaya iya ɗaukar ruƙayen ka mahaifiyarsa, wannan zamani Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da sharrin da ke cikinsa. Allah maɗaukakin sarki ya ce qul lahumā qawlan karīman, ay layyinan latīfan, ka gaya musu zance na tausasawa, mai taushi, mai daɗi. Ba ma iyaye ba, ƴan uwanka ma mutane. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qūli lin-nāsi mai husnan, ka gaya wa mutane zance mai kyau, mai daɗi, ballantana kuma iyaye, ai wa ala ra'asi mai iyaye. Allah subhanahu wataala ya ce waḥfiḍ lahumā janāḥa ḍ-ḍulli min ar-raḥmah, ka kuma sassauta musu fukafukai na ƙasƙanci, minar rahma, daga rahama. abinda ake nufi anan shine kai musu tawabu ka kaskantar da kai duk matsayin da ka kai duk imar ka duk martaba ka yadda mutane suke kallon ka to in ka zo wajen iyayenka ka nuna musu kai ba kowa bane dan su suke sanadiyar zuwan ka duniya ka zama abinda ka zama idan da basu kawo ka duniya ba me zaka zama babu in su yadda yake sassauta fufukansa idan yana so ya sako din yana shawagi haka to haka zaka zo gaban su karrisuna ka dukar da kanka idan suka faɗa suna bukata kai magana sai ka dago kai kai magana ba a daga kai iyayenka suna magana kana kallon su ido cikin ido wannan ba ya daga cikin ladabi ba a da wannan ba a so maryar da kake magana ita ta fi sama ta Allah subhanahu wataala ya ce wa qur rabbirhamhuma sannan kuma ka rinke musu addu'a kana cewa ya ubangiji kai musu rahama kama rabbayani saghiran kamar yadda su ma suka rene ni ina dan kankani wannan zaka yi musu addu'a ne lokacin da suke rai da lokacin da suka mutu idan iyayenka suna da rai kai musu addu'ar fatan samun cikakkiyar lafiya da karuwar imani da karuwar arziki duk wani alkhairin duniya da Allah madaukakin sarki yake ba dan adam ka roka musu duk wani abin da ake neman kariya da shi daga sharri a duniya ka roka musu Allah ya kare su duk wani alkhairi da ke lahira ka roka musu shi kai tai musu duk wani abin da ka san dan adam yana rokawa dan uwansa ka roka musu wannan idan suna rayu kenan Allah ka kare iyayena Allah kai musu albarka a rayuwa Allah ka kara musu imani ka tsare su daga dukkan wani sharri Allah ka yalwata arzikin su kai tai musu addu'a to idan sun fadi sun mutu nan ma kuma addu'a nan za ta karu dan lokacin suka fi bukata addu'a kuma dan da ransu suna aiki suna kara adadin ladan da suke da shi amma idan mutun ya mutu kuma shikenan wannan aikin da suke yi kuma ya tsaya gaba daya yanzu da addu'arka da dan abin da suka bari na sadaka jariya shine kuma abin da zai rinka zuwa musu kawai saboda haka addu'a bayan iyaye sun mutu wannan wajibi ce akan da bai kamata a ce dan uwana mai albarka iyayenka suna kwanta kasa rana ta fito ta fadi baka yi musu addu'a ba wallahi baka kasance mai biyayya rana ta fito ta fadi baka yi iyayenka addu'a ba wallahi baka kallar duniya idan ka dora goshinka a kasa kai musu addu'a rabbi ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ko aka fada yayi rabbi ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka jikin iyaye na kai musu rahama kamar yadda suke da ni na kankani wannan ba addu'a ce da Allah ya kawo a cikin alqur'ani ba kaga addu'a ce mai tsada Allah ya koyar da mu ita a cikin alqur'ani mai girma duk addu'ar da Allah ya kawo a cikin alqur'ani kuma ya koya maka ka san ba addu'a ce karama ba so da ka rinke musu addu'a suna raye da lokacin da suka bar duniya wannan ita ce aya da take cikin suratul isra'i wanda tana daya daga cikin ayoyin da malamai sukan kafa hujja da su a duk lokacin da za a yi bayani game da martabar iyaye da kuma bayyana ga iyaye wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu zuwa karshe wa qala allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yace anishkuru li waliwalidayka ilayyal masir wannan aya gutsuro ta malam yace tana cikin suratul luqman alaihi salam shine fadin Allah madaukakin sarki wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn sai ce me anishkur li waliwalidayka ilayyal masir sai ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma sai ce amma wasahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna yan uwa ku duba kusan guri guda uku Allah madaukakin sarki yake wa dan adam wasici akan min iyaye kusan guri guda uku akwai ta farko cikin suratul ankabut wa wasainal insana biwalidayhi husna akwai ta biyu ita ce wannan wa wasainal insana biwalidayhi tunda can an kawo husna nan sannan kuma sai ka tabbatar cikin karshe suratul aqaf ma'ana ta cikin suratul aqaf wa wasainal insana biwalidayhi ihsana kaga can aka ce husna nan kuma aka ce me ihsana wato ku kalli in dai Allah madaukakin sarki zai bayani akan iyaye wacce kalma yake amfani da ita shine kyautatawa wannan ayar wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana duk ayoyin da muka ga ihsani saboda menene ihsani ya kunshi duk wani abin da ka sani na kyautatawa duk wani abin da ka sani na jin kai da tausayi da taimako da kyautatawa in ka ce ihsani ya shiga cikin sa shi sa idan Allah madaukakin sarki ya ce maka wa wasainal insana biwalidayhi husna ko ihsana ba bukata a ce ciyar da su tufatar da su shayar da su ga musu magana mai dadi duk ihsana ta shiga ciki ta tattare su duka ta kunshe su a ciki duk wani abin da ka sani mai kyau ne ka wa iyayenka shi to wannan aya ta cikin suratul luqman aya ce ita ma da take fito mana da martabar iyaye kware da gaske saboda Allah madaukakin sarki ya ga musu abuwa ne guda biyu a daidai gabar da malamin ya kawo amma barin fara daga farkon ayar Allah madaukakin sarki cewa wasainal insana mun yi wa dan adam wasiti game da iyayensa sai ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mahaifiyarsa ba dan adam ya sani cewa mahaifiyarsa ta dauke shi a cikin ta wahanan ala wahanin rauni akan rauni rauni akan rauni dukkanin mu nan maza ne mun san idan baka da macin da ta taba daukar ciki kana da mahaifiya ko kanwa ko yaya da ka taba gani a cikin yanayin ciki dan Allah ya mata suke ji lokacin yanayin ciki di yanayin su canzawa yake wato wata mace ma idan ta dauki ciki fa wallahi surar ta gaba ɗaya juyuwa take gaba ɗaya duka gaba ɗayan ta sai ga ta juye wata kyakkyawa ce ga ta zama mummuna ta kaunar sa abinda ba ta so abinda ba shi da kyau sai ga shi take so a lokacin abinda kwata-kwata zaka ga rai bai fi son sa ba sai ga shi take so sai ga wata mace idan tana da ciki babban abin sai ka ji ita abin da take so goruba ko taura ko data ko wani abu duk fa ga nama ga tsire ga an kama ta mata so ita yanzu taura take so ko goruba kai ka san ba normal take ba wannan abin da ke cikin nata ne ga rauni ga shadda wasu sai sun je sun sa an ce sai sun je sun zikanshin shadda saboda Allah kai ka san wannan yayi ba mutum da malaike ba masaifa kuma masan ma musamman irin ta mutum da ta gida eh ba irin wannan ta yan gayu ba ita wannan ba ta dan fitar da abin sosai da sosai sai ta je ta bude ta dan zira kanta ba sannan sai ta taso ta alhamdulillah shikenan duk saboda abin da ke cikin ta shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wahanan ala wahan rauni akan rauni duk mutum da take da ciki wallahi akan sarati take babu wani magani da za a ce shi ne yanke na naƙuda kawai abu ne da idan Allah madaukakin sarki ya ga dama ta haihu lami lafiya idan kuma kwananta ya kare shi kenan tana kan gaba ne a lokacin su kadai suka san abin da suke sha na wahala lokacin da suke dauke da ciki Allah madaukakin sarki ya ce ka tuna wannan hidima da uwa ta yi lokacin da take da ciki shi sai Allah ya tuna mana ya ce wahanan ala wahanin ya ce wa fisaluhu fi amaini haka nan da yayi yaron da zata yi a cikin shekara biyu za a yi ta fama da shi kuma kullun a cayar da shi ka gama ce mai kiba amma saboda yadda yaro yake da sha da tsotso wallahi wata sai ta rame wata sai ta rame kuma haka za ta bashi ba ta jin ya takura mata a haka za ta bashi har sai ya kai kusan shekara biyu ko shekara ɗaya wani abin sannan ta yayi shi sai Allah ya ce to kaga wannan abin da mahaifiya ta yi maka ka gan shi yace to anishkurli ka gode min ni Allah madaukakin sarki inji Allah madaukakin sarki yace wali walidaika sannan ka gode wa iyayenka guda biyu Allah ya hada gode masa shi subhanahu wataala sannan ya gwama shi da gode wa iyaye tare ka san abin ba kadan bane anishkurli ka gode min wali walidaika da iyayenka guda biyu a tare Allah ya hada su idan ka gode wa iyayenka idan ka gode wa Allah madaukakin sarki baka gode wa iyayenka ba godiyarka yanzu naƙisa ce bata cika ba haka idan ka gode wa iyayenka baka gode wa Allah madaukakin sarki ba godiyarka naƙisa ce sai ka gode wa Allah ka gode wa iyayenka a tare haka Allah madaukakin sarki ya faɗa sannan sai Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuṭīhuma idan za su jayayya da kai su fito na fito da kai akan kai wa Allah shirka ka jingina wa Allah kishiya Allah madaukakin sarki ya ce to a lokacin ba za a yi musu biyayya ba amma za a zage su ne za a ci musu mutunci ne za a baran-baran da su a'a sai Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ba za ka ci musu mutunci ba tare da cewa ba za ka shirka tare da su ba a kaddara iyayen mutum ba musulmi bane su ja shi zuwa ga addinin su ba zai bi su ba to amma kuma duk abin da yake na kyautatawa ba sai ya musu duk da ba musulmi bane eh duk da ba musulmi bane shine abinda Allah yake nufi da wasahibuhuma ka mu'amalance su ka abokance su a rayuwar duniya ma'arufan da kyautatawa ta kyautatawa ƴan uwa Asma binti Abi Bakr Siddiq ƴan gidan Sayyidina Abu Bakr Siddiq mahaifiyarta bata karba addinin musulunci ba dalilin rabuwa da Sayyidina Abu Bakr kenan saboda ta zo garin Madina tana neman taimakon ta dace na cikin sayi musulmi tace ja'at qadimat ummi min al-madina Madina tana neman na bata wani abu tana cikin wani hali saboda haka sai Asma'u ta aje mahaifiyarta a gefe tace ina zuwa sai ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta iya kula mahaifiyarta ba sai ta samu permission an gane sai da taje ta tambaye annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya rasulullah ga abin da yake faruwa tazo tana buƙatar taimako na shin na taimaka mata ko in kore ta ko in ce ta tafi sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace sali ummaki je ki taimaka ma yafi ki sadar da zumuncin ta wallahi sannan tazo ta bata abin da ya kamata ta bata ina fata an fahimta kaga koda mahaifin mutum koda mahaifiyar mutum ba musulmi bane sai masa biyayya ƴan uwa ya kuma in mahaifinka musulmi ne daya daga cikin sabai sa'ar dan Abi Waqqas Allah ya kara masa yarda ya bada wani misali babba mahaifiyarsa lokacin da ya karba addinin musulunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daya daga cikin mutanen da ake lissafa su wajen tsananin biyayya ga mahaifiya yana san mahaifiyarsa ne mata biyayya lokacin da ya karba addinin musulunci sai ta fushi da shi tace lallai sai ya ba addinin musulunci sai ba ta hakuri yallashe ta ba ta baki tace ita abinda ta sani kawai ba addinin musulunci yace ta yi hakuri wallahi ba zai iya ba tace to tunda haka ne zan jawo maka abin kunya da duk garin maka sai an ta zagin ka ana aibata ka shine zan daina cin abinci zan yajin cin abinci har yunwa ta kashe ni na mutu ace ka kashe mahaifiyarka da yunwa akan wani sabon addini yace baba ki hakuri kada ki shiga yajin aikin nan ba zan ba addini nan ba tace ita kuma sai ta shiga haka ta kaure cewa abinci na kwana daya in yaje harkokin sai dawai ganta yace ya baba ki daure ki ci abincin ki ba zan ba addinin nan ba tace wallahi ni ko ba zan ci ba in ba fita sai ta ga za ta halaka kuma bashi da barin addini sai zonar da ita yace wallahi ya baba idan kina da rai guda 100 daya ya fita a sa miki daya ya fita a sa miki daya hadarin nan su kare yace wallahi ba zan ba addini na da ta zaka tace haka ne yace haka ne tace to kuma mun abinci na ci to kun ga shine wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuṭīhuma amma fa duk wannan abin da ake yan uwa ku duba bai mata rashin kunya ba bai zage ta ba haka kuma ya ci gaba da yi mata biyayya shine Allah madaukakin sarki ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa to haka ake wa iyayen uwa Allah madaukakin sarki ya ce anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir mala yace fanzur rahimakallah kai duba ya kai dan uwa mai karatu ko mai sauraro Allah ya maka rahama kaifa qarana shukrahuma bi shukrihi yadda Allah madaukakin sarki ya gwama ya hada tsakanin gode masa da kuma gode wa iyaye a waje guda a tare qala ibn abbas radiyallahu anhu babban sahabi abdullahi dan abbas habrul umma Allah ya kara masa yarda yace ثلاث آيات مقرونة بثلاث يتي آيوي قداء أتكين القرآن أحد سكي أقوام سكي دا أبوا قداء أحد سكي وأن آيوي قداء أحد سكي لي بات عربوا دا لأ أبني في قوة آية دا كتكين آيوي قداء أكوي أبوا قداء بيدا ألا من أكوين سركي كاوكما قوة نئلون لي بات عربوا دا لأ sai ce la tuqbal wahidatun minha bighayri qarinatiha ba a karba daya daga cikin su ba tare da dayan ba ihdahuma ta farko daga cikin su ita ce qaulullahi ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa ati'u Allah ku yi wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne biyayya yanzu abin tambayen shi ne mutumin da ya ba Allah kauce wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan ina zai je wallahi ta jahannama zai je ba haka bane ƴan uwa haka mutumin da yake gani zai bin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a babarunsa da Allah wannan ma ai ba zai yi ba to kun ga anan wajen waɗanda ake ce musu qur'aniyun anan zaka fahimci halakar su wanda suka ce su ba ruwansu da hadisi ɗan kalakato wai kun san katar wai kala haddasana ɗin nan wai shine kalakato saboda shegantaka wai duk waɗannan rijalul isnad din da ake korwa kala ake korwa kala haddasana wani kala wasu ne kalakato ba ba sai yadda da shi ba eh ba sai yadda da shi ba sai dai qur'ani kawai za su karanta sai ka ce musu to shi qur'anin ya yazo musu shin daga sama aka sako musu da shi kaga yadda hadisi ya zo musu ta hanyar mazaje daga wani shi ma qur'anin ba haka ya zo musu ɗan uwa ba haka ba ne idan ba haka ba to ka gaya ka tambaye ɗaya daga cikinsu ka ce da Allah washe aka yi maka wayan alqur'ani waye maka wahayinsa ko kuma kun haɗu da manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta maka shi shafahata baki da baki ya karanta maka shi shafa kai da shi babu wannan kaga daga wani aka ji har zuwa manzon Allah ba haka bane sallallahu alaihi wasallam to shi ma hadisin haka ne amma sun ce kalakato saboda ka wannan aqida ce tabbata shi sabu ga aqida ta kin tasiri har yanzu dan kai ya zai a zo a ce maka ba za a ce manzon Allah ya ce ba sallallahu alaihi wasallam ba za ta yi ba to ati'u Allah ati'u ar-rasul cike take a cikin alqur'ani ati'u Allah wa rasulahu wa ati'u Allah haka ga sunan dawa a cikin alqur'ani الثانية فمن أطاع الله وندي وألا بيا ولم يطيع الرسول أما يكي ومن زن الله دولة سيحاد أبو دابيو قول الله الثانية آية تبيد سكي سماءها لي قول الله تعالى فإن الله من أكين سركي وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قلت إيدا سلا كون بعد الزكاة سماء تارسكي كذا كي سلا كيين زكاة كذا كي زكاة كيين سلا شيسا سيدنا أبو بكر الصديق الله كارم سيردا lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya ya kulla rinduna waɗanda suka yaƙi waɗanda suka yarda daga cikin su lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya ɗan uwa an samu mutane kala-kala ne wasu su cewa suka kawai addinin musulunci duka sun bar shi me ya dalili saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne mai addini shi ya zo da shi yanzu tunda bayan an daina addini sun ba addini ko ga wanda su ai totally sun yi radda ko wasu kuma suka ce su zakka ce ba za su bayar ba eh su dukiya ne ma abota kudi ne su dukiya ce ba za a taba musu ba za su kuma za su sallama ba su ba da zakka ba wasu suka fado kowa da ya fada abubuwan da ya fada to daga sayyidina Abubakar Siddiq yake cewa wallahi da a ce suna bani da baibayi a matsayin zakka da a ce suna bada da baibayi a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu su hana ne ce wallahi suna yaƙe su yace duk mutumin da ya raba sallah da zakka yace wallahi suna yaƙe shi ina fata an fahimta saboda ka sallah da zakka hada suke guda a waje guda wa qimu salata wa atu zakata faman salla duk wanda ya sallah wa lam yuzakki bai zakka ba lam yuqbal minhu shi ma ba za a karba masa ba afsalita al-abdullah ibn abbas yace na uku qaulullahi ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki anishkurli wa liwalidayka wannan ayat da makaranta kenan yace shi ma tare suke da juna Allah yace ka gode min ka kuma gode wa iyayenka faman shakara Allah duk wanda ya gode wa Allah madaukakin sarki walam yashkur liwalidayhi amma yaki gode wa iyayensa waliza saboda haka ne qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace riba Allah fi ridal walidayn wa sakhti Allah fi sakhtil walidayn yardar Allah madaukakin sarki tana cikin yardar iyaye haka nan fushin Allah madaukakin sarki yana cikin fushin iyaye wannan hadisi Abdullahi dan Amr dan Aas ya fitar da shi a hadisi ne na Imam Tirmidhi wanda Imam Al-Bukhari ma ya fitar da shi a cikin littafin sa na Adabul Mufrad a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith sahiha nasa hadisi ne mai kyau insha Allah ta'ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yardar Allah tana tare da yardar iyaye idan Allah madaukakin sarki ya yarda da kai to ana bukata kuma iyaye su yarda da kai idan iyaye suka yarda da kai ana bukata Allah madaukakin sarki ya yarda da kai ina fata an fahimta me ake nufi da wannan lalle ne bayan ka bautawa Allah subhanahu wataala kai masa da'a kai masa dubbiyayyar da ya umarta ayi ta ba harshen annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kuma ka dawo ka kyautatawa iyayenka tare suke inda za a kaddara mutum ya fi kowa sallah, ya fi kowa azumi, ya fi kowa sadaka, ya fi kowa qiyamul layli da sauransu, babu ruwansa da iyayensa. To wannan sallar tasa da azumin sa babu abin da zasu amfanar da shi, abin da zasu amfanar da shi shine abin da hadisin yake nufi, biyin ake hadawa gaba da kaiwa Allah biyayya, kaiwa Allah bauta, kaiwa iyaye biyayya. Abin da ake fata kenan, ka sauke haƙƙin mahalicci ko kuma sauke haƙƙin ababen halitta, haka al'amarin yake. وعن ابن عمرو رضي الله عنه حكى والنادي شيما ان كربوشه daga sahabi Abdullah dan Amr dan As Allah kara masa yarda قال يتي جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم wannan mutun yazo yake neman izini na annabi kira da aminci su kara sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira da aminci su kara sabbata a gare shi yace masa ya tambaye shi yace a hayyun walidaka iyayenka guda biyu suna raye basu mutu ba kana nan tare da su kala na'am wannan bawon Allah sai yace da annabi eh suna raye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai annabi yace fa fihi ma fajahid kaje kai jihadi a cikin kyautata musu yan uwan fimta hadisin nan da kyau kuwa wato ku kalli falalin jihadi a cikin addinin musulunci na sha mai mutamar shine zirwatu salamil islam san kololuwar addinin musulunci jihadi da shi addinin musulunci yake tsayawa da shi ake samun izza da buwaya da ƙarfi musulmi ya daga kansa a ko'ina a duniya da jihadi ne Allah madaukakin sarki yace wanda ya jihadi aka shi a wajen jihadi kada ka taba tsammani ya mutu yana nan Allah madaukakin sarki yana azurta shi a cikin aljanna annabi ya ba mu labari yace za a sa rayukansa a cikin wasu tsuntsaye kwarra su rinka kaiwa da komowa a cikin aljannar firdausi masu jihadi kenan to wannan bawon Allah di ya ga irin wannan falala yana so yayi mai yayi jihadi yazo ya samu annabi sai rasulullahi ina so in jihadin ma ba da ordinary commander ba da commandan commandodi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi yake sanya jihadi amma sai annabi ya tambaye shi ɗan uwa yace iyayenka guda biyu suna raye yace eh sai yace fafihi ma fajahid a cikin yi musu biyayya da kyautata musu kaje anan jihadin ka yake ɗan uwa wata ruwayar cewa yayin da annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi sai rasulullahi taratuhuma yabkiyani na buro su suna ta kukan rabuwa da ni nace musu na tafi zan jihadi tare da kai ya rasulullahi suna ta kuka ba sa so su rasa ni sai annabi ya ce masa koma gida ka sa su dariya kamar yadda ka sa su kuka ma'ana ya bar jihadin fa bai kai ya kawo ba et tafiya ce mutum zai yi dan aure ne mutum zai yi dan kasuwanci ne mutum zai iyayensa ce ba sa bukata sai ce wallahi sai yayi ba fa jihadi ba wannan fa addini ne jihadi ne annabi ya ce a bar shi aje abi iyaye amma wani aure kawai zai iyayen su ce ba sa san matar sai ce wallahi sai yayi da Allah yan uwa ba haka bane aure kawai sai ce wallahi sai yayi ba wanda sai hana shi auren shi matan da yake su wanda ma sai ka jira kawara farta ai su ma ba auren dole akai musu ba iyaye sai ke ga haka wallahi ni na ci karo da wanda ya gaya min haka wai iyayensa su ma ai ba auren dole aka yi musu ba tun daga nan kaga akwai alamun tambaya tun daga nan zaka sa masa question mark iyayensa yanzu iyaye ya kamata ma kai a matsayinka na da ka gaya musu haka wato wannan zamani namu wallahi abin tsoro ne wallahi ina mamaki yadda zaka ga yara suna mu'amala da iyayensu ba za ka taba cewa wani wannan babansa bane ko wance babar ta ce babu irin wannan girmamawan kwata-kwata wanda iyayen da suka gabata a baya idan mutum yaje tsugana a gaban babansa wallahi ko dawo kai baya yi manya sun san wannan wallahi ko dawo kansa mutum baya yi amma yanzu da yana babansa magana a baba yana wa ɗansa magana wallahi yana mayan masa yana masa kunkuni kawai ni an zo an takura mu kawai shi ba zai ce wani ta wai an zo an takura masa wato yan uwa ku kalli rayuwar shi sai za ku ga yanzu idan ka kwatanta shekara 40 da suka wuce a baya 50 da yanzu dan Allah washi aka fi samun yara lalatattu ba haɗi kwata kwata saboda wancan iyayen zaka ga suna da ƴaƴa musu biyayya kullun addu'ar su Allah ya maka albarka Allah ya ga haka sai ka gonsu duk galibin su kusan nan ci ba sai zagar mutanen kirki ne to amma sai dai kuma su yanzu sai dai sakuri sun haifo su irin iyaye kuma sai a hankali eh shi ya san bai wa iyayensa haka ba amma shi kuma dan sa yazo ne masa haka me dalili me dalili jarraba ce sai dai kai hakuri sai dai ayi hakuri amma dai gaskiya idan har yaya ba za su ga mutuncin iyayensa ba kada mutum ba tsammani wallahi za mu ga daidai Allah ba za mu taba ganin daidai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace laifi guda biyu Allah madaukakin sarki baya barin sai aljanna lahira tun a duniya mutum yake fara ganin sakamako annabi ce laifin guda biyu sune albaghi wal uquq zalunci da sabawa iyaye ka sa zalunci a gaba ka zalunci wancan ka cuci wancan ka damfar wancan wallahi ba za ka gama da duniya lafiya ba magana ce ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai fada ta tashi ba za ta tashi ba sannan sabawa iyaye wani bincike da aka gabatar galibi wanda rayuwarsa take shiga cikin irin mugun frustration din nan zaka ga idan ka je ka bincika ka je ka ga mai alakarsa da iyayensa wato ɗan uwa ka kalla ko da mutumin banza ne yana wasu laifuffuka a gefe in dai zai bi iyayensa yadda ya kamata wallahi sai kaga Allah madaukakin sarki sau da yawa yana buɗa masa ya rufa masa a fili da yawa ka je ka bincika ka ga duk wanda zaka ji an ce sun zama wasu a rayuwa sun zama wasu irin mutane ka je ga mai alakarsa da iyayensu za ka ga wani ko ice uwarsa ta ginda ya mata wallahi ba zai ketara ba saboda ya san girmanta amma shi yanzu yaro so yake zama likita so yake zama dangote so yake zama kaza amma kuma babarsa ya taba daya mai mata sai za ka zama dangote ai babu dan abin da zaka zama babu dan abin da mutum zai zama wallahi kuwa to yabi iyayensa da annabi yace wanda yake so Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayuwarsa ya yilwata masa arzikin sa yayi me ya sada zamuncin sa menene mafi girman sada zamunci yan uwa bin iyaye akwai sada zamuncin da ya wuce ka bi iyayenka babu in aka ce silatul arham farko abin da za a fara kawo maka shine kyautatawa iyaye a ciki sannan duk wanda ba iyaye ba yan uwan iyaye wanda suke kusa da dangi da sauransu ma sai ake tata musu amma iyaye su ne na farko su ne post saboda haka annabi ya ce duk wanda yake so a yalwata masa a cikin arzikinsa kuma rayuwarsa ta yi tsayi ya dade yana jan zaransa ya sada zumuncinsa abu na farko da zaka fara shi ne ka bi iyayenka in dai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai faɗi magana mai ɗauka mai amfani da ita wallahi za mu ga daidai amma inda zamanin ɗaukarta kamar kawai drama ce yadda muke karanta labarai ko mu ji labarai a rediyo haka za abin zai wuce to akwai matsala gaske Allah madaukakin sarki ya sa mu dace amin dan uwa Allah gani an ya kamata mu dakata saboda lokacin sallah ya riga yi kusan 8:30 ba mu je ƙarshen sa ba Abdullahi dan Abar dan Azin ne ku gyara naka bugun kasuwar mini malam Umar Abdullahi dan Abar dan As Abdullahi dan Abar dan Azaga bin Umar aka sa anaku ko to sai ku arwawun a gaban rawun din nan bin Umar ne idan ka duba ai sallin littafin zaka gani idan ka kalli takhrijin hadisin kaje ka duba asalin littafin zaka ga waye rawaito shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yan uwa daga yau kuma sai mu dan yi hutu kadan amma ba hutu za a yi dogo ba insha Allah ta'ala da zarar an yi babban sallah kuma sai a dawo sai a cigaba da karatu Allah ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da mahbi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah